daga nan birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, muna nan kodiyoshi a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu saurare barkanku da dare da fatan an sha ruwa lafiya. Aminu Buhari Auna ce tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wata kota a jihar Kano ta dakatar da shirin kikirin sabbin masarautu da gwamnati ta sa a gaba bayan da wasu suka kalubalanci matakin.
Na farko dai abin da ya samu garzaya muka tafi gaban kotu ba komai bane illa abin da muka kalla da cewar sake dokokin majalisar dokoki da aka yi yayin zaman da majalisar dokokin ta yi abu a cikin makon nan.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakin ganin an aiwatar da manufar ba ƙananan hukumomi 36 tare da birnin tarayyar Abuja 'yancin gashin kansu musamman a fannin kashe kuɗaɗensu. Baya ga haka, kamar kowace ranar Juma'a, yau ƙofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan abubuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta yi ne.
Masu sauraro barkanmu da dare. Kamfanin dillancin labarai na Tasnim na Iran ya rawaito wani babban kwamandan sojan ƙasar yana cewa Tehran ba za ta nemi yin sulhu da Amurka ba. Wannan sanarwar ta biyo bayan gayyatar da shugaban Amurka Donald Trump ya nuna, wacce ba ta kai tsaye ba na cewar shugaban na Iran ɗin da ya kira shi ta wayar tarho. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne, Trump ya ce ya yi kira don tattaunawa da Iran sau da yawa. Yayin da yake zantawa da manema labaru, Trump ya ce, abin da nake so in gani game da Iran, ina so in ga sun kira ni. Amma a yau Juma'a, kafar labarai ta Tasnim ta ce ta jiyo Janario Dalla Javani yana cewa Iran ba za ta yi wata tattaunawa da Amurka ba. Har ila yau ya ce Amurka ba za ta yi kuskuren ɗaukar matakan soja a kan Iran ba. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne, gagarumin jirgin saman yakin Amurka mai suna USS Abraham Lincoln da ke ɗauke da jigajigan jiragen saman yaƙi ƙirar B-52 suka isa a yankin gabas ta tsakiya don shiryawa fargabar da ake da ita na watakila Iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kadarorin Amurka da ke yankin. A ƙasar Afirka ta Kudu, dukkan alamu na nuna cewa jam'iyyar ANC wato African National Congress na dab da sake lashe zaɓe don ci gaba da riƙe kujerar shugabancin ƙasar a karo na 6 a jere bayan zaɓen 'yan majalisar dokoki da aka yi a ranar Larabar da ta gabata. Zaben dai shi ne na 6 da aka taɓa yi a ƙasar tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994. Bayan samun sakamakon kashi 76 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a ranar Juma'a da ta gabata, jam'iyyar ANC wadda ita ce jam'iyyar shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ta samu kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. A shekarar 2014 jam'iyyar ANC ta samu kashi 62 cikin 100 na ƙuri'un. Wata ƙungiyar matasa 'yan sa-kai da ke goyon bayan yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawansu ya kusa 900. Bayanin da cibiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta bayar a yau Juma'a ya ce kungiyar ƴan banga ta sako jimillar yara 894 ne a garin Maiduguri dake arewa maso gabashin Najeriya a matsayin wani mataki na ganin cewa an hana gallazawa yara da kuma saka su cikin ayyukan da basu dace ba. To ana shan labaran ne da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akwai alamar Koriya ta Arewa ta sake harba wasu rokoki masu linzami guda biyu masu karancin zango a cewar hukumomin makwabciyar ta Koriya ta Kudu. Wannan shine karo na biyu da Koriya ta Arewa take cilla irin waɗannan makamai a ƙasa da mako guda. Daya daga cikin makaman yayi tafiyar kilomita 420 yayin da makami na biyu yayi tafiyar kilomita 270.
Zahra Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko wata kotu a jihar Kano ta dakatar da shirin kirkirar sabbin masarautu da gwamnatin jihar ta sa a gaba bayan da wasu 'yan majalisar dokoki suka kalubalanci matakin da aka bi wajen amincewa da dokar da ta bada damar samar da masarautu a majalisar dokoki. Honorable Rabiu Sale Gwarzo shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin jihar, ya kuma yi wa abokin aiki na Mahmud Lalo ƙarin bayani kan dalilin da yasa suka garzaya kotu domin dakatar da shirin samar da masarautun.
Na farko dai abin da ya sa muka garzaya muka tafi gaban kotu ba komai bane illa abin da muka kalla da cewar sake dokokin majalisar dokoki da aka yi yayin zaman da majalisar dokokin ta yi abu a cikin makon nan. Majalisa tana cikin hutu ko majalisa a bacci wadda take tafiya a kan doron doka na yadda ake aiwatar da ita. Akwai yadda dokar majalisa ta tsara in an tafi hutu ana son a dawo, akwai irin yadda ake yi a tabbatar da cewar gida a dawo din kuma a samu sharuɗa da za a cika kafin a ba da sanarwar dawowa. Irin waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin abin da kwata-kwata ba a aiwatar ba ba a yi ba aka dawo gida, saboda haka mu a gurinmu kai muka ɗauka cewa dukkanin abin da majalisar dokokin ta yi a wannan tsohon lokacin da ta zauna. Wanda ba abu ka'ida ba mu a gurin mu wannan aikin da majalisar dokoki ta yi aiki ne wanda yake kamar na baban giwa ko baya kan tsarin doka. Wannan ne yasa muka tafi muka garzaya kotu muka nemi kotu ta kai da dukkanin abin da majalisar ma ta yi a daidai wannan lokacin da duk abin da gwamnati ma ka iya yi kan abin da majalisar ta tsayar domin a tabbatar da cewar an bi doka an yi daidai, domin mu masu kare doka ne ko bai kamata mu ga an taka doka mu kyale ko ba za a bakin mu shiri ba.
To amma wasu za su yi mamakin cewa yau kusan kwanaki 3-4 kenan da amincewa da wannan doka a majalisar, me yasa sai yanzu kuku kuke korafi akan matakan da aka bi?
Na farko dai kila mun yi maganganu a kananun kafafen yaɗa labarai ko wani kira ta kananun yaɗa labarai ko kafafen yaɗa labaru na mu na cikin gida cewar an ga mun kaurace wa zama muka faɗi dalilan mu na kaurace wa zaman cewar zaman baya da kan aida. Sannan ko muka faɗa cewar za mu ɗauki matakin da ya dace, matakin da ya dace shine zuwa gaban kuliya. Shi kuma zuwa gaban kuliya yana da ka'ida, yana da tsari da ake yi. Sai yau muka samu iko muka samu dama a jiya muka shigar da ƙara ya kuma kotu ta bamu wannan abin da muke nema na wannan ana oda kenan wanda take hana gwamnatin jihar Kano ka aiwatar da dukkanin abin da aka aiwatar ko aka turo mata majalisa ta yi don a tabbatar da cewar an bi doka din da oda kafin wani abu ya kafin abin nan sai har sai da majalisa ko har sai kotu ta tabbatar da abin da muke kalubalanta a gaban.
Wasu kuma za su yi tunanin cewa waɗanda ba sa so a fitar da sabbin ko kuma a ƙirƙiro sabbin masarautun ne suke zuwa suke ingizo ku don ku zo ku kawo cikas kan wannan abu da aka sa a gaba.
Mu ingizo a kan me wani zai ingizo mu bayan mu aikin al'umma muke, kuma al'umman nan shi muke cewa tunda an zo an kafa muku mu wakili na al'umma muna tafiya a kan doron doka. Yau doron doka ta ce ni dan majalisa ne, kuma duk duniya ta yarda ni dan majalisa ne. Yaran da doka ta ce ni ba dan majalisa ba ne, ni zan yarda ba dan majalisa ba ne ko duniya za ta yarda ba dan majalisa ba ne. Ko da haka majalisa tana da yadda take tafi da tsarin ta, dan haka idan aka saba da yadda majalisa take tafi da tsarin ta a guri na majalisa ta saukar da abin da doka ta kora mata, kuma ya kamata a jaro jama'a ko a jaro akalan majalisa a nuna mata abin da yake daidai. Wannan mu abin da muke kokarin yi kenan.
Honorable Rabiu Sale Gwarzo kenan. wato da muka tuntubi gwamnatin jihar Kano daraktan yada labaran gwamnatin jihar Aminu Yassar ya tabbatar mana da odar da kotu ta fitar amma ya ce ba zai yi magana ba saboda bai gani da idonsa ba to gwamnatin Najeriya kuma ta fara daukar matakan ba ma kananan hukumomi 36 tare da birnin tarayya Abuja yancin gashin kansu musamman ma ta fannin kashe kudaden su kamar yadda dokokin Najeriya suka bada dama daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya aika mana
wannan matakin da ga dukkan alamu ya samu daidaito a tsakanin majalisa da kuma fadar gwamnati kamar da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ke bayyana mun a Freda ne da shi
kasan shi gyaran tsarin mulki da majalisar kasa take yi akwai sassa da suka ciro suka gama aiki akai suka kawo ga shugaban Muhammadu Buhari kuma a cikin waɗannan din har ya amince da wasu a ciki ya sa hannu sun zama doka kamar cikakken yanci na kananan hukumomi wannan yana nufin cewa kasan su na kuɗi da zai shigo gare su daga asusun tarayya da ake rabawa aljihun kananan hukumomi zai shiga yadda na jiha zai shiga aljihun jiha na gwamnatin tarayya shiga aljihunta tabbas akwai komiti a ƙarƙashin ministan shari'a na ƙasa da shugaba Buhari ya kaddamar dan a aiwatar da wannan doka da aka yi tsarin mulki gyaran fuska da ya ba da yanci ga kananan hukumomi to daga cikin irin matakai da suka fara dauka shine wannan sanarwa da kuma ta binciken barnar kudi ta kasa NFIU ta ce wata mai zuwa ɗaya ga wata duk gwamnatin jiha ko duk gwamnatin jiha da ya sa hannu ya ɗebi kuɗin karamar hukuma ya yi wani abu da shi za a hukunta shi kuɗi na karamar hukuma sai ya shiga aljihunta kafin a kashe su kuma an ba da umarnin ga bankuna cewa shi kansa garin kuɗi tsabarsa ba a yadda karamar hukuma ta fidda rabin miliyan na naira a kowane lokaci ba to waɗannan matakai ne da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugaban Muhammadu Buhari ta yi maraba da su abin da ya rage kawai shugaban Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga mataimakinsa Professor Oshibanjo wanda yake shugabantar majalisa ta tattalin arziki ta ƙasa wadda ta kunshi gwamnoni cewa a duba a ga daidaito na bin doka da tsarin mulki akan wannan magana
akwai abu da zai bambanta a wannan karo ƙarƙashin gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari alimisali a tabbatar da cewa kudaden kananan hukumomi an yi wa kananan hukumomi ayyuka da su ba gwamnatin jihohi ke sarrafawa ba
e tabbas akwai bambanci akan abin da yake faru a baya saboda ai wannan baki ya zo daya majalisa ta amince shugaban kasa shugaban Muhammadu Buhari ya amince abin mamaki kuma shine su kansu gwamnonin ba su shee kada a yi wannan abu ba
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
To nan gaba kadan zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwarya amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To wa muke da shi daga Jigawa?
Salamu alaikum, kuna tare da Sarfilu Abdulhamidu Chori.
To Malam Sarfilu, muna jin ka.
Daga ringin local governor. So to ni abin da zan faɗa akan abin da yake faruwa a Najeriya, irin yawancin kashe-kashe da abubuwa. To shine nake kira da shugaban kasar Najeriya, dan Allah dan Annabi, duka wanda aka kama da laifin aikata wani abu kawai a kashe shi, wallahi ya fi.
To godiya muke da ra'ayinka. Yanzu kuma wa muke da shi daga Jamhuriyar Niger?
Eh, salamu alaikum.
Alaikum assalam.
Umma Mala Adamu daga Dogon Yankin Jamhuriyar Niger.
To Mala Adamu, muna jin ka.
To abin da an ra'ayi ya bisa ga wannan hatsari da an samu a nan Nijar, ina kira da 'yan Nijar ɗaya ta nan sam bisa ga wannan tanki na cutar da ta faɗi ga hanya, an ka samu babbar rikiyar jamus sun suke son karfi. Ya kamata a kiyaye zuwa gaba hanyoyin da dawon muhimman banki nan gari. Ina kamata a sa jami'an tsaro da an cutar ta faɗi ga jami'an tsaro a hannu a matsalar kama zuwa kwasar gari mata ta mai. Na gode mu da Amerika, ina ma mara da gudun gudun a cikin yawon Nijar.
To mun gode Malam Adamu. Yanzu kuma za mu je jihar Kaduna. Ba muke da shi daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillah, ni abin da nake so in bada nawa ra'ayi yau Juma'a, abin da zan gaci wannan maganar nadin sarauta da za a jihar Kano. Gaskiya ne na ganin bai kamata mutane su tsaya ta surutu ba, abin da ya kamata ku wayawa bayan ta hango ita irin wannan abu, in dai har ce za a sa siyasa a cikin ta, to dole ba za a samu abin da ake fata ba. Na farko ka ga lokacin ma da aka yi ta shirya da shi mai martaba sarkin Kano, lokacin mutane suna ta ganin kamar wata siyasa ce aka yi, kuma wannan ma mutane sa surutu akan siyasa ne. A fatan da ya kamata a yi a roƙi Allah, Allah ya sa zama wani alkhairi a gare mu jihar Kano baki daya. Ina muku fata alkhairi, Allah ya sa tashi lafiya. Alhaji Musa Garo, na
gode. To mun gode ma Alhaji Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa Port Harcourt. Wa muke da shi daga Port Harcourt?
Baba Gana Bamane daga Port Harcourt.
To sannu Malam Baba Gana, muna jin ka.
To ni dai ra'ayina, ina kira da musulmi Najeriya da gaba daya, halin da muke ciki na rashin tsoro, na mu dage da roƙon Allah. Ba zargin mu yi wa fata manyan mu gwamnati inda yake ɗauka matakin nan, Allah ya ba su nasara da ma'aikatanmu masu aiki akan mu suke sayawa. Shine ina kira musulmi mu na Najeriya gaba daya, cikin azumin nan mu tafi da roƙon Allah, Allah ya taimake mu, Allah ya kawo mana sauki halin da muka shiga a kasan mu nan.
Amin. Mun gode.
Ba wani ya ce a yi zirge-zirge a kasan nan ba.
Mun gode.
Alaikum
assalam. Mun gode. To yanzu kuma kira na shigo mana daga jihar Kogi. Wa muke da shi daga Kogi?
Kuna magana da Zakariya Ibrahim.
To Malam Zakariya, muna jin ka.
Na farko dai ne muku fatan alheri sosai, ina fatan Allah ya sa kun yi aikin ku lafiya, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam. Amin. Mun gode.
Kuma na sha kokarin kira, Allah ya sa yau ne na har samu.
Ah, muna murna.
To saboda haka gaskiya sha'anin Najeriya, magana zan yi shine akan sha'anin shugaban kasa, muna roƙon Allah ya tsaya muna kan wannan sha'ani da ya canja mu talakawan Najeriya mu koma ga Allah. Su kuma shugabanni, muna roƙon Allah ya ƙara musu tsoron Allah da adalci, yadda za su yi tafiyar da mulkin su, san cewa za mu haɗu gaban Allah mu da su, mu kuma talakawa mu gyara rayuwarmu, sai Allah ya gyara mu na gaba ɗaya.
Amin.
Ku nemi ku fatan alheri. Na gode, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya bar mu juna.
Mun gode Malam Zakariya. To a Kogi ɗin dai har yanzu ga wani kira na shigowa daga Lokoja. Wa muke da shi daga Lokoja?
Aliyu Baba Aila ne.
To sannu Malam Aliyu, muna jin ka.
Allah Ali Baba Aila ne. Salamu alaikum.
Alaikum assalam.
Da Aisha ba lafiya, ba ga da Aisha ya kan lafiya da ake. Wayan su naji suna cewa ba ta bai wannan ga ta bai yi shiga 32 kenan a lokacin muna tsaje. Wannan shi wannan gidan da aka wannan irin zafi din abokar gumi Allah ji kan shi shi mai rama. shi ya bada abin da ya bada ga cewa kowa ya bada za ta yi sharuwa ran sharuwa bayan sallah ta arama ta kai su zuwa kai da sallah kisan ba ta da kiran da Allah in ga mutum da Allah a sharuwa din da kana ce dole ta kai azumin nan
mun gode Malam Aliyu to yanzu kuma daga jihar Gombe waya na shigo mana wa muke da shi daga jihar Gombe
na da Google ba yoga
to muna sauraron ka
ne dai na dai shugaban kasa ya sai mu samu zaman lafiya gaban wari masa yamma
to mun gode kwarai da gaske
dai na kenan
to masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555 ga kira nan na shigo mana daga Potisco mu muke da shi daga Potisco
Assalamu alaikum sunana Gambo Barau Potisco daga tsohuwar kasuwa a nan garin Potisco
to sannu Malam Gambo muna jin ka
yau kira nake so nayi ga masu hannu da shuni masu dan arziki da suke cikin al'umma yiwa Allah da Annabi irin hali da al'umma suke ciki su tausaya su dan rage musu tension din da yake damun saboda zaka ga mutum ga arziki iya da shi amma sai kaga ana cikin wani yanayi na rayuwa da ba a taimakon ba a tausayawa dan haka shi da Ramadan din nan fa ko ne kai lokacin sa lada ne kai ka samu lada kai zumunci ka samu lada dan haka kyauta ya kamata da yau zan ba su shawara ma masu halin da shuni in za su yi zakka su bari suna yi dindin lokacin Ramadan ma saboda ya fi muhimmanci zai fi taimakawa halin da al'umma suke ciki na gode tashi la
mun gode Malam Gambo yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna wa muke da shi daga jihar Kaduna
ya barka da lasariya
barkamu
Malam Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna jin ka.
To a hajjia gaskiya na ji dadi da ƴan majalisu na gaskiya masu kishin Kano suka kai wannan magana kotu. Ka ga nuna cewa ba su a cikin wanda aka yi ma wasu shugabannin majalisa da mataimakin Kano wanda an ba ni gishirin ba kaman da wannan tattali wannan doka da aka musu na yanke talauci din na ai wannan doka ka ga nuna me suke nufi su ma musu ne abu sun yi abu su ma muna fata a ce san cewa suna wakiltar talakawa ne kullum muna kula daga gurin su ne ya kamata su gyara irin wannan tsari siyasa musamman na kasar da ko'ina sannan muna tsare kira ga mai girma shugaban kasa na din nan da zai yi na aboka aikin sa bai zaɓo mutane na gari gari ba mu ce kariya ba wasu dama wanda yake suke cin wannan gwamnati da ya yi aiki da su ba a amma a zaɓi wanda suka san sun yi aiki yanzu kin ga kama
to Malam Murtala kaman dai layin ka ya tsinke amma mun gode da ra'ayin ka wa muke da shi daga jihar Katsina wa muke da shi daga jihar Katsina Thomas to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
wa muke da shi
Ibrahim
to Malam Ibrahim daga wani jiha kake mana waya
daga Sokoto
daga jihar Sokoto to muna jin ka
ina so ka ba Ibrahim ne daga Azar Muhammad Buhari to Azar zaka ji mana shi ora akan aro sai ko mun tare
to Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske to muna godiya kwarai da waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu to yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice Ligin kallon kafa ta matan kasar jamhuriyar Kamaru yanzu ta fara wani shirye-shirye na halattar gasar cin kofin kallon kafa na duniya da za a gudanar na mata a kasar Faransa ranar 7 ga watan Yuli 2019 anda za a fara gumsawa da kasashen da suka samu nasara hukumar kallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru FIFA ita kuma yanzu haka ta fitar da cewar ranar 12 na Mayu ne za a fara cin kofin kallon kafa na zakarun wani na gwanaye na kasar kasa jamhuriyar Kamaru a ga cewa kowace club ce za ta dauki kofin sai kuma sakamakon gasar da ake gudanarwa na Elite One din kasar jamhuriyar Kamaru an da zaka a wannan makon dai club din Cotton ta Birnin Garwace take kan farkon allon da maki 29 sai kuma yi mata ta biyu ita ce club din Dragon ta Birnin Yaounde da maki 26 haka zalika ta uku ita ce club din Afejes ita kuma da maki 24 sai kuma yawaya Ajimba an da zaka club din Fuce ita ce ta farko akan allon da maki 28 sai ta biyu kuma ita ce club din Stade Renat da maki 26 ta uku ita ce club din Ines ta Birnin Lum da maki 22 ita kuma Mama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan sakon.
Masha Allah sunan Mahmudu Muktar dan Bashir alhamdulillah mai manjin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na mallai na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin suka ga musulunci Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi sai ke na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yake biya wa ibadan Allah dan azumi shi ke sani azumi mai manjin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan tsara min lafiya dake kara dukkan akan azumi don ka samu da karuwar lafiya dukkan dake au yake auwa da musulmata ba magan ganin musu dace ba kuma zuwa wurin musu dace alhamdulillah
sunana Honorable Tashi Mai Turare. To alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata 12 Allah ya zabe shi wata na rahama na jinkai na dayauta bayi daga wata zuwa aljanna wata na mai muhimmanci da yadda duk aka so saboda haka ina ba da shawara ga musulmi mujahidin sai game da ibada musamman wanga lokaci kai abu guda za a linka maso 10 don kai 10 za a linka maso 100 don kai za a linka maso.
To yanzu kuma sai labarai a takaice. Kamfanin dillancin labarai na Tasnim na Iran ya rawaito wani babban komandan sojan kasar yana cewa Tehran ba za ta nemi yin sulhu da Amurka ba. Wannan sanarwar ta biyo bayan gayyatar da shugaban Amurka Donald Trump ya nuna wacce ba ta kai tsaye ba na cewar shugaban na Iran din da ya kira shi ta wayar tarho. A kasar Afirka ta Kudu dukan alamu na nuna cewa jam'iyyar ANC wato African National Congress na dab da sake lashe zabe don ci gaba da rike kujerar shugabancin kasar a karo na 6 a jere. Bayan zaben yan majalisar dokoki da aka yi a ranar Larabar da ta gabata, zaben dai shine na 6 da aka taba yi a kasar tun lokacin da aka zo karshen aqidar wariyar launin fata a shekarar 1994. Wata kungiyar matasan yan sa kai da ke goyen bayan yakin da gwamnatin Najeriya ke yi da mayakan Boko Haram ta sako tarin yara da aka ce yawan su ya kusa 900. Akwai alamar Koriya ta Arewa ta saki harba wasu rokoki masu linzami guda biyu masu karancin zango a cewar hukumomin makwabciyarta Koriya ta Kudu. Wannan shire karo na biyu da Koriya ta Arewa ta ke cilla irin waɗannan makamai a ƙasa da mako guda. Daya daga cikin makaman yayi tafiyar kilomita 420 yayin da makami na biyu yayi tafiyar kilomita 270 a cewar rundunar sojan Koriya ta Kudu. Yayin da wannan ke faruwa ne kuma aka bada wani rahoto cewa Amurka ta kame wani jirgin ruwan jimillar kaya na Koriya ta Arewa. To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Kafin mu sallama da ku, sashen Hausa na muryar Amurka na mika gaisuwar ta'aziyarsa ga 'yan uwa, abokai da iyalan Alhaji Hassan Turawa na shiyar kofar Marke a Sokoto, wanda Allah ya yi wa rasuwa yau. Allah ya ji kansa ya rahamshe shi. Amin. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta, a duk lokacin da kuke so, za ku ya sake sauraron wannan shirin da wanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na internet wato voahausa.com. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Levis Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa, sai injiniyan mu na yau Mr. David Magnus. Amina Buhari a wani ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Birnin Washington DC.